yin da ya ga ya kusan mutuwa sai ce din nan enter da ku yanzu nan me yake nufi magada kasa samu komai
inda nufin sa
fada'a warasatuhu min al-a'rabi sai matiya gadansa cikin mazauna karkara suka zo fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bima sana'a suka cewa annabi suka bayar annabi labarin abin da ya aikata suka ce ga mahaifin mu ko ga dan uwan mu bai da dukiya sai bayin shi da kuma mutuwa ta zo ya antar da su kenan mu bayin ya mutu ba mu da komai da me zamu ji da mutuwar su ko da rishin gado qala sai annabi ce da shi aw fa'ala zalika yanzu ya aikata haka yayi haka kuwa qala law alimna insha Allah ma sallaina alayhi annabi ce da mun san haka da bi mata sallah ba qala mai rawaito hadisi yace fa aqra'a bainahum sai annabi ce ai kirawo bayin nan guda shida sai fa aqra'a bainahum sai ya musu qur'a a tsakanin su fa ataka minhum ithnaini ya antar da biyu daga cikin su waradda arba'atan fil riqi hudin yace ku kun koma cikin bayi sai an shiga da hudun sallallahu alaihi wasallam anan yana wasiki yana yi da biki nan kashi dai musa uku shida an antar da biyu saura hudu ga kashi dai musa uku kenan ma'ana idan mutum yayi wasiya ta zalunci ba sai ka bada dukiyar sa gaba daya sai ka kashi dai musa uku sai ka bayar sai ka jali sauran gaba gata kana da wannan yanci in kai haka kuma daidai kai kana fatan kun fahimta to wannan yana daya daga cikin hadisan da wato Ibn al-Arabi al-Maliki wato ya burge ni akan su cikin littafin Ahkamul Qur'an yana cikin wanda suka fi kowa ta'assubancin malikiyya amma da yazo karkashin ayar Allah da yake ta cikin kisan Zakariya yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam sai kawo wannan hadisin na wasi na Qur'a sai ce Qur'a shiriya ce daga cikin shirar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da duk annabi zai bulaguro sai ya Qur'a tsakanin matansa wanda sunanta ya fito sai a tafi da ita kina da aiki ko mutum ba zabe yake ba an zo wadanda suke yin birni zabe suke yi wai har akwai wanda suke ta wai akwai mai wai akwai wanda suke kan dan lalacewar mutum wai akwai wanda yake auren mace wai ta bulaguro ce sun zafi waje da ita ne shine fara mai kyau dai idan an je waje kar a ce matar sa mummuna ce wannan ita ce ta shiga taro ita ce ta shiga jirgi to idan ka zo ka tsaya ƙuri'a kake tsakanin matanka wanda sunanta ya fito sai a tafi ta in su bi ne ko su uku ne ko su nawa ne sai ka rubuta wata misali Jidda wata ka rubuta mata Kano in Jidda zaka ke wata ta kaza Jidda wata Kano shikenan ka aji duk wanda su dauki Kano to shikenan wanda su dauki Jidda kuma a tafi da ita in ba London zaka zo shikenan London Kano ka rubuta ka wasu akan faifai su zaba guda ɗaya zaka rubuta London in sauran uku duk ba ta da zaka yi ba duk sauran uku sai ka rubuta mai Kano 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 sai ka har hargiza takardun ka nannade su sai ka bar ka ce kowace ta zaba shikenan dole ta dauki London shikenan sai ko uwar gida ce to sai ya mayar da martani ga wato al-qadi Abubakar ibn al-qadi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa Malik yana ganin shi ba ƙuri'a a cikin mazhabarsa yake cewa walam yara zalik walam yara malikun al-qur'a malik shi yana ganin ba za a yi ƙuri'a ba a cikin mazhabarsa sai yake cewa fal haqqu annahu dinun wa minhajun a hakikanin gaskiya ƙuri'a addini ce kuma tsari ne makayaci da annabi ya kawo sai kawo da wannan hadisin da muka karanta yanzu kaga yana tabbatar da me kenan ƙuri'a ba fa ƙuri'a irin ta jefa ƙuri'a wacce mu fa wannan ƙuri'a irin wannan da ƙaccen ki irin wannan wanda aka kafa da sharadanta sanannu cikin musulunci dan ka san fadin kalmar a Hausa zai wani ya dauka cewa to kenan har jefa ƙuri'a mallam ya ce akhrajahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Muslim haka Imam Muslim bina'u yi kwatankwacin abin nan da aka faɗa wa kaza tahawi haka Imam tahawi ya rawaito shi wal bayhaqi da Imam al bayhaqi wa ghayruhum da wadansun su wa ziyadatu li muslimin wannan ziyada ta ƙarshe ta cewa annabi yayi ƙuri'a tsakanin su har zuwa wato ƙuri'an wato ziyadan nan da ta zo wanda yake cewa lam yakul lahu malun ghayruhum kaga ya sata in bracket ko wannan dadin Imam Muslim ne ya rawaito shi wa Ahmad fi riwaya haka Imam Ahmad sai cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa yanzu wannan na bamu fahimtar kenan idan mutum yayi wasiki da abin da yafi kashi ɗaya bisa uku ba ruwan mu da wannan ko mu sai mu fitar da kashi ɗaya bisa uku sauran mu mai cikin me cikin rabon abin da yake magana abu na goma sha biyu walam ma kana al-ghalibu ala kathirin min an-nas fi hadha az-zamani al-ibtida' fi dinihim wala siyama fi ma yata'allaqu bil janaiz kana min al-wajibi an yusi al-muslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunnati. Mala yace walamma kana al-ghalibu ala kathiri min an-nas, ya inda yanzu abu mafi rinjaye a bisa ga mafi yawancin mutane fi hadha zamani, a wannan zamani namu, al-ibtida'a fi dinihim, shine kirkirar bid'a cikin addini, wannan ke furin jaye. Yayin da al'amari ya zama haka, wala siyama fi ma yata'allaqu bil jana'izi, musamman ma kuma cikin abin da yake da dangantaka da gawa ko kuma bin ne gawa, kana min al-wajibi, to anan fa ya zama wajibi an yusi al-muslimu, musulmi ya bada wasiki a lokacin da rashin lafiya ta kama shi, ya bada wasiki an yuja haza, cewa ayi tattalin sa zuwa kabari, wayi dufana abin ne shi ala sunnati, a bisa ga tsarin sunna. Ya tsara dukkan yan wanda yake, to koda bayan na mutu, duk abin da yake hakikanin sunna tun daga wanka har binnewa har ta'ziya, shi kadai za a yi. Duk abin da yake bid'a ne ba da asali ban yadda ai ba, wannan wajibin kanka ne kai wannan. Ina fata an fahimta. Saboda me? Saboda mafi rinjayen halin mutane yanzu shine yin bid'a cikin wadannan al'amura ko yin sunna. Bid'a ne ta farin jaye ko? To sai kai kokarin ka sanar da yan uwanka cewa duk abin da za a yi sunna. Sai ba mu sani ba, sai ku je ku ne ku tambaye mallam wani, ku tambaye mallam wani, ku nemo su wani. Duk ku je ku nemo bayanin yadda ake kafin ku kowane irin abu, wannan shine wasiki na da ku. In kai haka daga baya ko sun yi bid'a baka da laifi. Amma in ka san kana tsammanin a iya yin bid'a cikin lamarin binne ka, kuma kake yin wasiki lokacin mutuwar ka, bayan ka mutu aka yi bid'a da kai ma kana da rabuwa ciki. Ina fatan kun fahimta. Shi ne malaka ya zama wajibi mutum ya wasiki cewa a binne shi bisa ga tsarin sunna, amalan bi kaulihi ta'ala, dan yin aiki da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kanku da ahalinku daga wuta, wa quduhan nas wal hijara, wanda makamashinta su ne mutane da duwatsu, alaiha mala'ikatun ghilazun, a bisa ga wutan nan akwai mala'iku da suke gadi, ghilazun, waɗanda suke masu kaushin zuciya, shidadun masu tsananin ƙarfi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, ba sa sabawa Allah duk umarnin da ya musu, suna aikata abin da aka umarce su da shi ne. ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك, dan haka sahabban annabi sai kasance suna wasiyi ga ahalin su, ga yan uwan su, kafin mutuwa sai su wasiyi cewa koda bayan na mutu ayi mun kaza ayi mun kaza, ya fada babban da ya san da sunna su ake yi, sai ya bada wasiyi cewa ayi. Wal atharu anhum bima zakarna kaseeratun, in kana san ka bi ruwayoyi daga wajen sahabbai akan haka suna da yawa, fala ba'sa min al-iktisari ala babiha, babu laifi mu dan takaita maka akan wadansu ba sai mun kawo maka duka ba. Alif, wato nan a kenan, a an Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, an karbo hadisi daga